بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وقد قال في تنزيله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله ولا يعصينك في معروف بأنها النياحة. وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالكة والسالكة، والحالكة التي تهلك شعرها عند المصيبة، والسالكة التي ترفع صوتها عند المصيبة. وقال جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعتهم الطعام للناس من النياحة، وإنما السنة أن يصنع لأهل الميت طعام لأن مصيبتهم تشغله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما نعي جعفر بن أبي طالب لما استشهد بموتة فقال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايان هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar Talata 13 ga watan Zulqa'ida, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1432, wanda kuma ya zo daidai da 11 ga watan 10 miladiya ta 2011, a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Modibbo a nan kofar Kaura a cikin garin Katsina. A wannan majalisi namu na Bughyatul Mushtaq fi sharh risalati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila al-Iraq, majalisin da muke bayanin sakon da Ibn Taymiyyah ya aika wa mutanen Iraki, wanda wannan shine darasin mu na 40 a jerin gwanan darussan mu kuma a wannan masallaci, wannan shine na 156. Idan ba mu manta darasin mu da ya gabata ba, Ibn Taymiyyah yana mana magana akan abinda ya kamata mutum yayi ko mumini yayi yayin da wata musiba ta same shi, abinda ya kamata ya fada, abinda alqur'ani da sunna suka shar'anta, da kuma abinda aka hana yayin da musiba ta samu mutum, shari'a ta hana shi aiwatarwa, kamar kwakwazo da ihu da kuka da kurmato da ainihin tsiyayya ga kayan jikinsa ko kuma marin kansa da sauran abubuwa da suke nuna wato itirazi, wato nuna rashin yarda da rashin amincewa ga abinda Ubangiji ya kaddara. To mala yana kawo mana dalilai daga sunnar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wadanda suka haramta niyaha. Yace waqad qala ta'ala waqad qala fi tanzilihi ya ayyuhan nabiyyu idza ja'aka almu'minatu yubay'unaka 'ala an la yushrikna billahi shay'a wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la ya'tina bibuhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka fi ma'ruf fabay'hunna wastaghfir lahunna Allah inna Allah ghafurur rahim. Ubangiji yace ya kai wannan annabi, idan muminai mata suka zo maka suna yi maka mubaya'a, suna maka chaffa a bisa ba za su yi shirka da Allah da komai ba, ba za su yi sata ba, ba kuma za su yi zina ba, ba za su kashe ƴaƴansu ba, ba za su zo da wani kira ba tsakankanin da za su kirkiro ko da za su kiro tsakankanin hannayensu da kafafuwansu kuma ba za su saba maka cikin abinda shari'a ta yarda da shi ba fa zaihunna to kai chaffa da su wastaghfir lahunna allah kuma ka nema musu gafarar allah inna allah ghafurur rahim lalle allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai wannan ayar ita ce ake kira ayatu mubayatin nisa ayar da take magana akan mubayar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yayi da mata wato wacce take magana akan sharuddan da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zana musu wanda kuma suka amince da su sharudda ne wadanda maza da mata sun yi tarayya da su sun yi tarayya a cikin su a kuma kowane lokaci annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama ubangiji ya ce da shi ya kai wannan annabi idan mata suka zo wajen ka mu'minai suna yi maka chaffa a bisa ba za su yi shirka da Allah da komai ba ma'ana za su kadaita Allah su danyanta shi wajen ibada wala yaznina ba za su yi zina ba kamar yanda ake samun karuwai da waɗanda suke fasikanci da fitsara a lokacin jahiliya har musulunci yazo wasu waɗanda basu musulunta ba basu daina ba to su yi shaffa da kai akan ba za su ci gaba da wannan ba wala yaqtulna auladahunna ba za su kashe ƴaƴan su ba kamar yanda a lokacin jahiliya ake kashe ainihin ƴaƴa mata saboda gudun wai kada a ji kunya ko kuma kasancewar ƴa mace ba za ta bada wata gudunmawa a rayuwa ba to ba za su yi wannan ba wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna ba za su zo da wata ƙarya da za su kaga ba wata ƙarya da za su kira tsakankanin hannayensu da kafafuwansu abinda ake nufi da al-buhtan shine mutun yayi kire yayi ƙarya yayi kazafi ƙaryan nan ta shafi shi shi ko ta shafi waninsa wato ba za su yi ƙarya ga kawunansu ba ko ga mazajensu na aure ko ga wani daban wala ya'sinaka fi ma'ruf ko ba za su saba maka a cikin abinda shari'a ta yi umarni da shi ba ko ta yarda da shi wato za su yi maka da'a cikin dukkan abinda kai umarni da shi domin umarnin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama baya saba wa abinda shari'a ta zo da shi saboda haka za su yi masa da'a har akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana su wato na yin ainihin kuka tare da daga murya da dukan jiki da marin fuska yayin da wata musiba ta samu wanda aka san ana yin shi a jahiliya kuma mata su suka fi kowa yin wannan to za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama da'a a wajen wannan ba za su aikata abinda shari'a ta hana ba Allah ya ce to in sun yarda da dukkan waɗannan abubuwan na sharuɗa fa bai'uhunna to kai chaffa da su inna allaha ghafurur rahim wastaghfir lahunna allah ka nema musu gafara ka nema musu gafara bisa gajiya wasu ko kuma bisa kurakuran da za su iya faruwa gare su a wasu lokuta inna allaha ghafurur rahim lalle allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai mai yawan gafara ne ga waɗanda suka saba mata idan sun nemi gafararsa mai kyautatawa masu laifi ne idan sun tuba mai yalwar rahama ce rahamarsa ta yalwace dukkan komai shine malaiki cewa waqad fassara annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qawluhu wa la ya'sinaka fi ma'ruf bi anna an-niyah annabi ya fassara gabar ayat da take cewa wa la ya'sinaka fi ma'ruf ba za su saba maka ba a cikin abin da shari'a ta zo da shi annabi ya ce ana nufin ba za su saba wa hanin sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba wajen yin kwakwazan mutuwa ya tabbata cikin sayo muslim daga ummu aqiya radiyallahu ta'ala anha tace yayin da wannan ayar ta sauka yubai'naka ala an la yushrika billahi shay'a wa la ya'sinaka fi ma'ruf qalat sai tace kana minhu niyaha daga cikin abinda ba za su saba wa annabi sallallahu alaihi wasallama akan sa ba akwai batun ihu da kwakwazo yayin da akai mutuwa wa qultu ya rasulullah tace sai nace ya ma'aikin Allah illa ala fulan banda dai gidan su wane fa innahum kanu as'aruni sun wato yadda ni dadi fil jahiliyyati a lokacin jahiliya sun kwantar min da hankali a lokacin jahiliya la budda li min an as'a min an usaidahum, to dole ni ma in kwantar musu da nasu hankalin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce illa ala fulan, to banda iyalan gidan wani. A nan malamai sun yi maganganu daban-daban a game da wannan togaciya da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wa Ummu Asiya. Abinda take cewa lokacin da wannan aya ta sauka, Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana nufin kada mata, wato yana daga cikin alkawarin da ya karba a gurin su, kada a ce an yi mutuwa kuma su je su yi ta ihu da keta ainihin sutura su ko da marin fuskar su don nuna bakin ciki. Wannan al'ada ce da ta yi yawa a lokacin jahiliya, har ma akwai waɗanda suka maida ita sana'a. Idan aka yi wa mutum mutuwa, to zai ɗauko masu yin wannan kukan, wanda su aikin su kenan kawai su zo su rashe su yi ta sharara kuka, su gama a biya su abin da aka yi jinga da su, in suna da wani aikin kuma su tafi. To lokacin da wannan aya ta sauka, aka ce to wannan sana'ar musulunci ya soke ta, kada wanda ya yi sawa'un za a biya shi ko kyauta zai yi, kada a samu wacce ta yi. To sai Ummu Asiya ta ce, ya Rasulullah, illa ala fulan, akwai gidan suwa ne? Lokacin da aka yi min mutuwa sun zo sun taya ni wannan kukan mutuwa din, sun kwantar min da hankali, ya kamata in biya su, a ba ni dama in biya su, sannan kuma dokar ta ci gaba da aiki a kai. To Annabi ya ce illa ala fulan, an yi togaciya. To shine malamai suka tsaya akan wannan togaciya mai take nufi, wasu suka ce wannan hususiya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance ita Ummu Asiya da shi, saboda haka banda ita kuma babu wani wanda aka bashi wannan dama, tunda ta yi musu alkawari, to in ta je ta warware wannan alkawarin shikenan. Da haka wasu suka fassara illa ala fulan, wasu kuma suka dauki akan cewa wannan illa ala, wannan istisna'i din illa ala fulan din, ana nufin ki sai dai gidan suwa ne, amma ki yi musu yadda shari'a ta ce ta fuskar taziya da nema musu gafara da nuna lallashi, amma ba ki abinda shari'a ta hana ba. Saboda haka istisna'in ya zama munqati'i ne, ba shi da alaka da almustasna minhu. Saboda haka illa ala fulan fa innahu yushra'u laki ta'ziyatuhunna, an yadda ki je ki ta'ziyar su, an yadda ki je ki tasliyar su, ki kwantar musu da hankali, ki sa wato ki gaya musu kalmomin da za ki lallashe su da su, ba wai ana nufin ta je ta yi musu abinda shari'a ta hana ba. To akwai wajen maganganu biyar malamai suka yi akan wannan tasniya din, wannan istisna'i din wanda Abul Abbas Al-Qurtubi ya yi kaito su a cikin littafinsa Al-Mufhim. Abinda muke so kawai, ko Ibn Taymiyyah yake so kawai a fahimta daga nan, shine ayar Al-Qur'ani ta sauka wacce a ciki ta yi ishara zuwa ga haramta an-niyaha, wato koke-koke lokacin da aka yi mutuwa. وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الحالقة والسالقة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينون براءة ينون باروانش دقى ما ترد تكي أسكى قاش انتصبه لمصيبة تاساميتا والسالقة دواجه تكي أقى مريا تتنى كوكا سبه لمصيبة تاساميتا. النبي يتشي باروانش دوانا حديثي نيدا إمام أحمد دا أبو داود دا ابن خزيمة دا وزنس سكر ويتو daga Ummu Asiya radiyallahu ta'ala anha, tace yayin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina, ya tara matan mutanen Madina gaba ɗaya a wani gida, ya aika musu Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Ibn al-Khattab ya tsaya a daidai kofa yayin sallama, sai ya ce da su fa qala ana rasulu rasulillahi ilaykunna, akwai ana rasulu rasulillahi ilaykunna, تبايعنا على ألا تشركنا بالله شيئا ولا تسرقنا ولا تزنينا. قلنا نعم. فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت. تتيجي نيمان زمّا إيكين الله ني زوا غريكو أكم كوي تفا بذا كوي شركة دا الله با بذا كوي ساتا با بذا كوي زنبا سكتشي إيه انتتشي مكتشي إيه من يدا مكا. فمد يده من خارج البيت يشنف دهان ننسى دك وجيه mu kuma muka shimfiɗa hannunmu daga cikin gida, wato ba tare da sun miƙa hannunsa, hannunsu zuwa hannun shi sun yi mubaya'a yadda maza suke yi ba. Wannan yana nuna haramcin mace ajnabiya wacce take haramun ga mutum ta miƙa masa hannu ya karɓa, kamar yadda wasu suke ƙoƙarin halattawa. Wasu suna ƙoƙarin su ce ba komai mace za ta iya mika wa namiji hannu su gaita ko da kuwa ajnabi ya sace wacce ya haramta ta haramta akan sa ba tare da aure ba akwai wadanda suke kokarin halarta wannan saboda ta zama al'ada ce ta wasu kasashe kamar kasar Sudan za ka ga kuma har ma wasu kasashe da dama na Larabawa banda Sudan an maida ita wato wata dabi'a ce mace za ta haɗu da namiji ta mika hannu su gaisa to akwai wadanda suke kokarin sai sun kare wannan al'ada din mummuna duk da cewa nusus na shari'a suna nuna haramcin haka su ce ai babu wani abu idan har da kyakkyawar zuciya ne ba wani abu idan har da ikhlasi za ku gaisa ba tare da ka ji wani abu ba to ya za a yi a san akwai wannan ikhlasi in banda shakkiyanci a ce wai ka mika hannu ga matar da ba taka ba kun gaisa wai kuma a ce wai da tsaftatacciyar zuciya ai ba su fi annabi sallallahu alaihi wasallam tsaftace zuciya ba amma abu baya a sa ta mata da yayi kamar yadda ya zo a cikin hadisi bai kama hannun kowace mace ba to in ikhlasi ne da tsaftataccen zuciya da waye zuciya ta kai ta manzo Allah ne shi da aka fitar masa daga raban shedan daga cikin zuciyarsa gaba daya ubangiji ya yalwa cikin zinsa alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizrak waye ya samu wannan ba amma bai yarje wa kansa yayi haka ba yace shi baya ana la usafirun nisa aka yace bana hannu da mata saboda yana tuhumar kansa ko saboda baya da tsakakken zuciya ko dan baya da ikhlasi to kaga wani malami yace shi yana da ikhlasi shi dan da kyakkyawan zuciya da kyakkyawan manufa yake dan haka zai iya kama mace su gaisa wacce kuma ba muharramiyarsa ba ba matarsa ba ba yar uwarsa ba babu shakka wannan wato tabargaza ce kuma ta'addanci ne ba karimi ba har ma kaga wasu suna kokarin wai Allah ya ce almu'minuna walmu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mu'minai mata Allah ce duk ɗan uwan juna ne saboda haka yana daga cikin ɗan uwantaka kuma ku gaisa da mutum wato ba abu yadda mutukan za su tabbata sai ka mika hannu kun gaisa sannan za ku zama ɗan uwan juna to wannan kuskure ne Isma'il daga cikin masu ruwayar wannan hadisi yake cewa na tambaye kakata Ummu Atiyya game da fadar Allah da yake wala ya'sinaka fi ma wala ya'sinaka fi ma'ruf tace na hana anin niyaha wato ya hana mu irin kwazo na mutuwa wa qala jarir ibn abdullah al-bajali yace kunna na'uddu al-istima'a ila ahli al-mayyit wa san'atuhum at-ta'ama lin-nas min an-niyaha mun kasance wato mu sahabbai muna lissafa taruwa a wajen wanda aka yi wa wato wadanda aka yi wa mutuwa da yin suga abinci ga mutane yana daga cikin muna lissafa wannan daga cikin wato anniyaha kwakwazan mutuwa wa inna masunnatu abinda yake sunna an yusna ali ahli almayyit ta'amu su wadanda aka yi mutuwa ayi musu abinci akai musu wannan ita ce sunna la'anna musibatahum tashghaluhum don musibar da suke ciki za ta shagaltar da su kama qala annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallama yace lamma nu iya Ja'far ibn Abi Talib yayin da aka kai masa labarin kashe Ja'far ibn Abi Talib da masu shahida bi mu'ta yayin da ya shahada a yakin mu'ta fa qala sai annabi yace isna uli ali Ja'farin ta'ama ku yi wa iyalan gidan Ja'far abinci faqad ja'ahum ma yashghaluhum abinda zai shagaltar da su ya zo musu wato shine maganar ko labarin mutuwar mai gidan su shine Ja'far ibn Abi Talib wannan matsala malamai sun yi magana akan ta wato sai malamai duk sun yi ijma'i akan haramun ne wani ya rasu wasu su tare a gidansa ana musu abinci suna ci har na wasu kwanaki wannan malamai sun ijma'i akan haramcin wannan babu wanda ya ja akan haramcin wannan wato wasu su duka zama a kofar gidan wanda aka ana fito musu da katsaki suna ci kwana ɗaya kwana biyu kwana uku wannan haramun ne bil ijma babu wanda ya halatta wannan inda aka samu sabani shine ana iya zaunawa wato waɗanda aka yi wa mutuwa suna iya zaunawa a gida ko a masallaci ko a kofar gida dan arka zuwa ana musu ta'ziya ana tafiya to nan ne aka samu saba amma ba maganar arka zauna ka abinci kace ba kuma abincin daga gidan mamacin wannan malamai ba sa ja ba sa wato sabani akan wannan a fahimci wannan inda suke magana shine wato inda suke sabawar shine shin ya halatta ai zaman karbar ta'ziyar ko bai halatta ba to wasu suna cewa bai halatta ba wasu suna cewa zaman karbar ta'ziya bai halatta ba idan an yi wa mutum rasuwa a yi masa ta'ziya duk inda aka gamu da shi don a masallaci ko a makabarta din lokacin da aka binne mamaci kafin a watse a yi masa ta'ziya don abin da ake nufi ta'ziya shine wato lallashinsa da yi wa mamaci addu'a to a yi masa a inda duk aka gamu da shi ko a kasuwa ko a kan hanya a yi masa ta'ziya amma kada a zauna a gida a rika zuwa ya dau wasu kwanaki baya zuwa ko ina mutane na zuwa su yi masa wasu daga cikin malamai suna ganin wannan ya saba wa sunna kamar Imam Shafi'i yana cewa wannan yana daga cikin al-ma'tam wato zaman mutum a gida yana cikin al-ma'tam wanda kuma al-ma'atim taro da haduwa saboda an yi mutuwa ba ta halatta ba Imam Shafi'i yana hanawa Abubakar Tsartushi mai littafin al-hawadith wal bid'ah sai daga cikin malaman malikiya shi ma yana cewa malamanmu na malikiya amma ulama'una al-malikiya fayaquluna la yajuzu at-tasaddi lit-ta'ziyah baya halatta zama dan karbar ta'ziyah ana cikin littafin sa al-hawadith wal bid'ah ce a gurin malamanmu ba halatta in kuma an zo an samu mutum ne a gida aka yi masa ta'ziya ba wai taro aka yi aka zazzauna ba wannan babu komai amma a zauna saboda kawai karbar ta'ziyar yace a cikin littafin sa al-hawadith wal bid'ah mu malamanmu na malikiya ba su yadda ba galibin malaman hanabila su ma akan wannan suke galibin malaman hanabila su ma akan wannan ra'ayin suke imam ahmad kamar yanzu a cikin su'alat na abi dawud as-sijistani mai littafin sunan yana da tambayoyi da yawa imam malik imam ahmad ibn hanbal kasancewa sa malamin sa ke tambaye su cewa ya halatta idan yawa mutum mutuwa ya zauna ana zuwa ana masa ta'ziya kai je ko ina sai ya ce la yu'jibuni zalika fa inna fihi ta'ziman lil mayyit aw lil maut kamar da yake a cikin littafin su'alat abi daud shi baya wannan ni baya bani sha'awa domin ina jin tsoron fa inni akhsha an yakuna fi zalika ta'ziman lil ina jin tsoron ya zama akwai girmama mamacin wato wata hanya ta nuna girma ga shi mamacin wanda ba shari'a ba ta zo da shi ba ko kuma ita kanta mutuwa wato kamar akwai wani abu na kambamawa da kuzuzuta sha'anin mutuwar wanda shari'a ba ta zo da shi ba shi yasa Imam Ahmad shi ma ya hana to haka nan su ma al-ahnaf kamar yadda ke cikin littafin Raddul Muhtar na Ibn Abidin sharh Raddul Muhtar na Ibn Abidin shi ma ya hikaito cewa a gurin su ba a yadda ba daga cikin malamai suna da wannan ra'ayi suka ce daga cikin hujjojin su akwai wannan hadisin na Jarir Ibn Abdullah al-Bajali wanda yake cewa wannan hadisi yana cikin Musnad Imam Ahmad yana cikin Sunan Abi Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah yana cewa kunna na'uddu al-ijtima'a ila ahli al-mayyit wa san'atuhum at-ta'ama lin-nas min an-niyaha muna daukan haduwa a taro a gidan mamaci ko wadanda aka yi mutuwa da yin abinci da za su rika yi ga mutane yana daga cikin niyaha kuma an hana shari'a ta hana wanda ra'ayin shine Ibn Qayyim ya ambata a cikin Zadul Ma'ad shine ra'ayin Ibn Uthaymeen Muhammad ibn Salih ko Muhammad Salih ibn Uthaymeen a cikin fatawarsa yana da majmu'u fatawa na Ibn Uthaymeen mujalladi na 17 ya yi tsawaita dan shi yana tsanantawa sosai akan matsala har ma yana hikaito cewa akwai waɗanda ma har suka bata da shi sabu kan wannan akwai wanda an yi masa rasuwa ya buga waya ya yi masa ta'ziya masa addu'a ashe shi ya ji ba daɗi kamar bai ɗauki mutuwar da aka yi masa a bakin komai ba to shine daga baya rubuta takarda tare da hujjoji da dalilai yana nuna masa cewa wallahi shi yana ganin abin ta fuskar addini ne ba wai ko dan bai damu da mutuwar da akai masa ba don abin da ya samu dan uwanka musulmi na bakin ciki kai ma ya same ka abin da ya same shi na farin ciki kai ma ya same shi saboda kai rubuta masa takarda tare da nakalto maganganun malaman da muka ambata da ma waɗanda ba ambata ba don ya karfafi a sha'aninsa yana cewa idan mutumin makusanci ne ana ga cewa in ba aje an yi masa irin wannan ba zai dadi ba to aje amma batun a hadu a ci abinci a rika zama ana cin abinci a wannan ba wani sabani abu wasu kuma suka ga cewa ba wani abu abinda aka hana shine hada abun guda biyu wato hada abun guda biyu wato ya zama an zauna ana karbar taziya kuma wasu sun zo sun ki tafiya har suna jiran sai an yi abinci an fito da shi wasu suka ce wannan shi aka hana amma in kawai dai mutun da ɗan uwansa su zauna a gida don su sauwake wa masu yi musu taziya sai su je suna neman su su zo su same su a gida su yi musu taziya cewa wannan babu komai ba tare da kuma sun iyakance wasu kwanaki ba a sun dai zauna iya lokacin da suke ganin cewa yanzu galibi waɗanda duk za su yi musu taziya sun zo sun musu kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana huɗu iya wanda suke zaton cewa za su yi musu taziya ba tare da wanda in ya zo ta'aziya ba shi kuma zai rashe zamansa a gurin yana jiran a fito da kabari to suka ce inda wannan sharadin ko ba za a yi wani abu na sabawa Allah ba a gurin suka ce ba wani abu ba akwai wanda suna da wannan ra'ayin a ciki akwai Sheikh Ibn Baz shi yana gaba komai amma da wannan sharadin amma in aka hada biyun to dukansu babu wanda ya bada kofa wanda kuma galibi yanzu abin da yake faruwa kenan ba dayan bane wato kusan biyu ne dama suke haduwa to wannan babu wata kofa da wani malami ya bayar na da da na yanzu suna maganar kana masu halattawa suna maganar cewa idan an yi wa mutum mutuwa yana iya zama a gida ko a masallacin kusa da gidansa dan a zo a yi masa ta'aziya masu yi masa ta'aziya in sun zo za su yi masa ta'aziya ne su tafi ba kuma za su rashe a gurin ba ta yadda har lokacin abinci ya yi kuma kowa ya rika kallon mai gida cewa to lokaci ya yi ya kamata a fito da wani abu kaga an fito wani gurin wallahi ban haka bambance shi da walima har da su cake da lemo har a kawo a ce wanne ne zaka sha wato ana baka zaɓi ma a cikin abin yadda ka san walima ana biki ana wani ya zo wucewa ya ga ana ta ciye-ciye da tanda-tanda da lashe-lashe da shaye-shaye ya zo ya tsuguna shi ma aka kawo masa ya ciye-ciye-ciye ƙoshi ya zo tashi ya ce to Allah maimaita mana shi a tsammaninta walima ce ake yi wata walima ce ta farin ciki kaga zai yi addu'ar Allah maimaita dan bai ga bambanci da walimar da yake zuwa ba to sai aka kwabe shi aka ce kai mai gidan ne rasu ce subhanallahi shi bai sani ba to akwai gidan da aka yi mutuwa sai da aka shekara guda kullum taruwa ake akwai gidan a ci abinci wai saboda gadara a nuna cewa an isa in wani ya isa shi ma ya wafa mucin sa haka a nan Kano shekara guda aka yi ana zaman makoki kuma duk sanda ka je gurin lokacin abinci a zahiri to za a ka abinci to kaga kudaden magada ake cinyewa dan waye zai dau wannan nauyin kai da gani da kudin mai gidan ne da ya bari ko ƴaƴansa suke wannan facaka da kudin ba a raba gado ba to kusan malami ba wani malamin da ya bada wannan kofar inda ake magana shine zaman kawai ba tare da haduwa ai taro ba wasu suka ce babu komai don a cikin wannan akwai sauƙaƙawa wato su masu zuwa ta'aziya su zo su yi ta'aziya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwashi sahabbai an je an yi ta'aziya saboda haka a je a yi ta'aziya ba laifi bane annabi ya kwashi sahabbansa sun je sun yi ta'aziya su Usama da su Ubay ibn Ka'ab kaje sun yi ta'aziya ga wani da ya rasu dan haka ba laifi bane dan an yi rasuwa ku je ku samu wanda aka yi rasuwa ku yi masa ta'aziya ku yi masa addu'a ku yi masa mamacin sa addu'a shi kuma ku lallashe shi ku bashi hakuri ku yi masa addu'a Allah ya bashi juriya da hakuri na rashin da aka yi masa wannan babu komai amma zuwa a rashi har a dauko kaga a shekarun baya da ba Kano fi amma yanzu hada Kano fi ake daukowa hada kujeru yanzu kamar a kasashen Laraba ma za a dauko hada su shayi da kahawa ana raba mutane da turare ana faffesa musu mata kuma su cika gida su mai da shi kamar gidan biki ga mata sun shi kwalliya da gwalagwalai wai za ta tafi ta'aziya kaga wannan babu wani malami da ya bada irin wannan damar saboda ka in za a dau abin sadda sadda to a dauke shi da sigar da su waɗanda suka halatta abin suka fada amma in wasu da dama su sun ce ba gaba ɗaya ma kada ai wasu da dama kamar da na ga muku sun ce ma kada ai to wanda suka bada sassaucin ana iya yi to amma suna kafa sharadi da cewa na farko kada a ce za a rika kawo abinci daga gidan mamacin ana ci na biyu kada mutun ya je ya rashi yayi zauna a nayi tafiya watakila ma ma'aikaci ne ana biyan shi albashi yaki zuwa wurin aikin sa saboda yana zama makokin wani wanda maslaha ta al'umma za ta kubuce a rasa ta a dalilin wannan zaman nashi da zamana kada ayi zaman dirshan a kofar gidan mamaci sharadi na uku kada ayi wani abin da zai saba wa Allah a gurin ta hanyar ƙara tunawa mutum abinda zai ƙara sa masa bakin ciki dan wasu suka zauna banda ƙara tunzura zuciyar shi mamacin shi wanda aka yi mutuwa babu da shi shakka amma kai babban rashi kai wannan abu wannan saboda haka in ma ya manta abin sai su ƙara abin nan ka gafa gidan nan dishi yake kaza yake kaza yanzu shi kenan ƙarasa wanda zai to saboda haka sai ta tunzura shi maimakon abinda aka ce at-taziya shine at-tasliya ka lallashe shi ka nuna masa cewa ubangiji zai kawo masa madadi zai kawo masa canji zai kawo masa kaza ka nuna mamacinsa ya ji dadi ya mutu akan sunna ya mutu akan tafarki kana masa ana masa kyakkyawan fata wani abu ne da zai kwantar masa da hankali sai kai ta maganganu da su tunzura shi to kada ai irin wannan da irin wannan sharadi haka da in mata ne kada a samu niyaha a samu koke-koke ko a samu wani abin da zai saba wa Allah a haduwarsu to wannan shine waɗanda suka halatta abun suka sa waɗannan sharuɗin wanda duk ba abin su ba inda ake bin su illa gurare kaɗan wanda ba yawa saboda haka ba laifi dan ayo mutum mutuwa ya zauna da shi da waɗanda suke makusantansa domin mutane su zo su yi musu ta'aziya kuma ba tare da an yi taro ba dan shi kansa taron zaka ga cewa yanzu alfahari yake in gidan mai kuɗi ne kaga an cika amma in gidan talaka ne sai kaga sai ƴaƴansa ba a zama saboda in ka zauna kyama ba abin da zaka samu ba a zama amma in gidan mai kuɗi sai a cika to kaga duk wannan yana nuna cewa akwai wani abu ba magana ta'aziya ce kawai ta ka mutane ba to shine malam yake cewa wa inna masunna abinda yake sunna an yusna li ahli al-mayyit fa ayi abinci akai musu ba a cinye nasu ba لأن مصيبتهم تشغلهم ده مصيبة ستنا شغلت الدسو سيكا قول لوكا شيء أكا يجرم وانا جداني نتلكا و مي جدا تلكني يا بر يا واسو ما قوتاد واسو دنجي جنشي وأني رسوا لو تكايا أبنشي ميوا ستاي جدا أما قلشي با 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 رايو ستكيو با ما سزاما مكوتي أكا كيو كافن كتشي بي سنشي وانا أبنشي سنشي ما وانا مي جدا يبدو wanda ya kamata idan har akwai irin wannan taimakon ana kaiwa gidan to a bar musu dan su ci gaba da ci har Allah Ubangiji madaukakin sarki ya samu musu wata hanyar daban ba ma sai ka samu cewa koda an kai taimako kuma an cinye wasu ne za su zo su cinye su tafiyar su lianna musibatahum tashghaluhum kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma nu'iya Ja'far ibn Abi Talib yayin da aka kai masa labarin mutuwar Ja'far ibn Abi Talib لما استشهد بموتى لو كنت يي شهاده اياك موتى فقال سي النبي يشي اسنوا لآل جعفر طعاما كويموس ابينشي كويو ايالين جدن جعفر ابينشي فقد جاءهم ما يشغلهم ابين ده زي شغل ده زو يازو مسو واتو شيني متوا دون هكا اتيمكا مسو ده ابينشي دون هكا سنه تشي اذن ان يي رسوا غوا كتيمكا وسو متانين جدن ده ابين ده زاسو تشي har lokacin da Allah madaukakin sarki zai yaye musu wannan damuwar da suka samu shiga cikin ta
wa hakaza ma yaf'alu qaumun akharuna yawma ashura min al-iktihali wal-iktidabi aw al-musafahati wal-iktisab fa huwa bid'atun aidan la asla laha wa lam yadhkurha ahad min al-a'immati al-mashhurin wa innama ruwiya fiha hadithu man iktasala yawma ashura من اكتسل يوم عاشوراء لم يمرض تلك السنة ومن اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد ذلك العام ونحو ذلك ولكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه وقال صومه يكفر سنة. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنجى فيه موسى وقومه وأكرك فرعون وقومه. وروي أنه كان فيه حوادث الأمم. فمن كرامة الحسين أن الله جعل استشهاده فيه.
ما ليتي وهكذا ما يفعل قوم آخرون يوم عاشوراء من الاكتحال والاقتضاب أو المصافحة والاقتصاد. هكذا إن يلقى حرام أبن دوس سكي لنا عاشوراء سسا كلي متى سسا واتو lalle a hannayensu da kafafuwansu awul musafaha ko kuma a harka gaisawa wal iktisali ko ay wanka fa huwa bid'atun aidan to wannan ma bid'a ce la asla laha ba ta da tushe ba ta da asali wa lam yadhkurha ahadun min al-a'immati al-mashhurina babu wani limami daga cikin shahararrun limamai da ya ambaci yin hakan wa inna ma ruwaya fiha hadithu man iktasala yawm ashura abinda aka ruwaito game da wannan wani hadisi ne da yake cewa wanda ya wanka ranar Ashura lam yamrad tilka sana ba zai rashi lafiya ba tsawon wannan shekara. Wa man iktahala yawm Ashura wanda ya sa kwalli ranar Ashura lam yamrad zalika al'am tsawon wannan shekara ba zai ciwon ido ba. Wa nahu zalika da ire-iren waɗannan karirai. ولكن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن ده يثبت لك النبي صلى الله عليه وسلم انه صام يوم عاشوراء يا يعزمي على نار عاشوراء يوم محرم وامر بصيامه كما يؤمرني اعزمك يوم المحرم وقال يتي صومه يكفر سنه عزمت رانر يوم محرم هنا كنكر لفي شكره. وقرر النبي صلى الله عليه وسلم كما النبي صلى الله عليه وسلم يثبت ده cewa أن الله أنجى فيه موسى وقومه الله يا سيرة النبي موسى دا متاننسا أتشكين ونهيني وأغرق فرعون وقومه يا نتمد فرعون دا ندنسا أتشكين ونهيني. وروي الرويت أنه كان فيه حوادث الأمم شوى أتشكين سوى سمين يا أبو بوا سكى فارو أتشكين الأمم من دا سكى قباتا. فمن كرامة الحسين هنا دا أتشكين كرامة دا الله يوى حسين رضي الله تعالى عنه أن الله جعل استشهاده فيه وبنجي يا shahada sada yayi ta kasance a cikin wannan yini. To ana Ibn Taymiyyah bayan ya faɗi abinda wasu suke yi a ranar Ashura goma ga Muharram na bakin ciki da wato koke-koke da zagaye gari da dukan jiki da kirji da ainihin marin fuska da sunan bakin cikin mutuwar Husaini cewa wannan bid'a ce ya sabawa abin da shi kansa wato annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da abin da shi kansa Husainin yayi ya saba musu ba tafarki ne na mu'minai ba tafarki ne na magabata na kwarai ba. Bayan ya gama wannan sai kuma ya dawo bangare na biyu bangaren waɗanda su kuma suka ruwaito wasu hadisai bara gurbi wasu waɗanda ba su inganta ba cewa dukkan wani wanda yayi wasu abubuwa na kwalliya ko na ciye-ciye a ranar Ashura kuma yana da wani lada na musamman da aka tanada masa. Ibn Taymiyyah ce wannan ma bid'a ce. Sa kwalli ko ainihin yin lalle ko musafaha ana gaggaisawa ana murna kamar ranar Idi ko ayi wanka ce duk wannan bid'a ne ba shi da asali. Addini bai zo da wannan ba kuma babu wani malami cikin malaman farko mashuhurai da suka ambaci wannan. Ibn Taymiyyah cikin fatawansa yana magana cewa bayan an kashe Husaini mutane sun kasu bi wajen kirkiro wasu bid'o'i masu hannun riga. Bid'ar farko bid'ar nuna bakin ciki da takaici da ainihin ihu da koke-koke ranar Ashura da marin fuska da kwakwazo da kuka da zama da kishi da rera wasu waƙoƙi da zagaye gari da sunan tunawa da ranar da aka shausaini da kuma abinda wannan din yake haifarwa na zagin wasu magabata na kwarai da la'antarsu da shigar da wanda ba shi da laifi cikin masu laifi har ma ta kai a zagi magabatanmu na farko a karanta wasu labarurruka na ƙarya a dangana su da kashe sayyidina Husaini a ce a ranar suka faru ce to wanda ya kirkiro wannan burin sa bukatar sa shine ya kawo rarrabuwar kai a cikin al'ummar musulmi amma ba haka ba me zai sa duk shekara za a dauko wannan ranar ainihin a sa bakakin kaya ko a yi ta nuna bakin ciki ko har ma a rika zubar da jini a cikin wannan rana ana fasa jiki da bulala ko ana fasa jiki da ainihin wuka domin a zubar da jini a tuna wai jinin sayyidina Husain da ya zuba to wannan abinda yake ake kokarin a yi anan shine kara samar da farraka a cikin musulmi a kuma rika girmama wani abu da yazo ya wuce sannan kuma a je ana bautawa kaburbura wannan bid'ar farko kenan bid'a ta biyu bid'ar waɗanda suke nuna farin ciki da walwala da raba alewa da yalwata wa iyali ranar kashe sayyidina Husain wannan ya faru inji Ibn Taymiyya yace saboda a Kufa akwai mutane bangarori guda biyu akwai bangaren waɗanda suke cewa mu ɗan tabutan Ahlul Bait ne mu rundunar Ahlul Bait ne wanda al-Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Mutanabbi al-Kazzab wani da ake kira al-Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi wanda yake awar annabci kuma magaryaci yake jagoranci shi yana jagorancin waɗanda su wai su ɗan Ahlul Bait ne amma fa shi mutumin nan yana cikin waɗanda suka yi ƙaryar da awar annabci yace shi ma annabi ne wanda da ƙarshe Mus'ab ibn Zubair ya kashe shi wanda bangaren sa kenan sai bangaren wanda su kuma suke nuna kiyayyar su daga basu ga Ahlul Bait daga cikin su akwai Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi dukkanin su ɗan Saqif abin nan daga ƙabilar Saqif ne daga Ta'ifa suke da shi Abu Ubayd ibn al-Mukhtar ibn Abi Ubayd al-Thaqafi Abu Ubayd al-Thaqafi sahabi ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama babba wanda kuma yayi abubuwa na bajinta a musulunci amma dan sa al-Mukhtar ya bata rawarsa da tsalle ya bata sunansa yayi abinda har al-kiyama tashi ana fadar sa na takaici tuman da yayi da awar annabci shi annabi ne yayi da awar ana masa wahayi yayi da awar kaza yayi da awar kaza kuma yana yin wannan har ila da sunan shi'anci ya fake da aqida shi'a cewa shi yana daga cikin waɗanda suke san Ahlul Bait da taimaka musu saboda haka ya jagoranci ya kiyaye da dama domin ganin ya murkushe daular Abdullahi ibn Zubair a Iraki karshe dai a wajen yaki a kashe shi sai shi kuma wancan wanda shi kuma ta bangare guda ne adawa da wannan gidan shine Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi shi ma dai dan Saqif ne shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fade su yayi magana su biyu ce za a samu wasu mutane sai kunu fi ummati kazzabun wa mubir za a samu makaryaci za a samu kuma mai halaka mutane mai kisa mai san tsotsar jinin jama'a al-kazzab sai gashi an ganshi shine al-Mukhtar ibn Abi Ubayd al-mubir din kuma mai halakar da jama'a sai gashi an ganshi shine al-Hajjaj dukkanin su sun fito daga Saqif to saboda haka da waɗannan suka kirkiro bid'ar kambama ranar mutuwar Husaini su kuma waɗancan sai suka kirkiro bid'ar nuna farin ciki da kashe sayyidina Husain kaga an yi kokarin yakar bid'a da bid'a shi yasa Ibn Taymiyya ce wala turaddu al-bid'a bil bid'a ba yakar bid'a da bid'a abinda ake yi ana yakar bid'a ne ta hanyar kafa sunna izalatul bid'a wa iqamatus sunnah haka ake amma ba izalatul bid'a wa iqamatul bid'a ba za ta yi ba to waɗannan sun zo da bid'a waɗannan kuma suka zo da wata bid'a da suka yi hannu riga in aka yi bid'a to sunna za a kawo ita ce za ta yaki wannan bid'a bid'a da sunna da za ta yaki wannan bid'ar ta nuna wato koke-koke da ife-ife da mare-mare a ranar kashe Husaini sunna da za ta yaki wannan ita ce sunna da ta zo a cikin alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allazina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala ita ce sunna da ta zo a cikin alkur'ani da sunnar almaiki sallallahu alaihi wasallam shine abinda aka shar'anta mu'mini ya faɗa amma ba shar'anta masa ya bi gari ya sa bakakin kaya na yawo ba to Ibn Taymiyya yayi wannan maganganu a yayi irin wannan magana ta shi tana cikin minhajus sunna yayi irin ta a cikin ittiba'u siratul mustaqim mukhalafati ashabil jahim. To shine Malam Ibn Taymiyyah ya kawo daga cikin irin hadisan da aka ruwaito dan karfafar wannan bid'a ta biyu. Hadisin man iktasala yawm ashura lam yamrad tilka sana, wanda duk yayi wanka ranar ashura to wai ba zai yi cuta a wannan shekarar ba, ko wanda ya sa abin nan ya sa kwalli a ranar ashura ba zai ciwon ido ba a wannan shekarar. Hadisi yana cikin al-mawdu'at, wato hadisan ƙarya, littafin da Ibn Jawzi ya rubuta ya sa masa suna al-mawdu'at, wato hadisan ƙarya. Hadisin an jingina shi zuwa ga Abu Huraira, amma inji Ibn Jawzi ya ce ba wani mai hankalin da zai yi shakka akan wannan hadisi na ƙarya ne. Hakanan shi ma Suyuti a cikin al-Alil Masnu'a ya kawo shi, kuma shi ma ya hukunta masa da cewa hadisi ne na ƙarya. Ibn al-Jawzi ya kawo bangaren sa na biyu, manikta hala yau ma'ashura lam yarma dhalika al'am, ta hanyar jingina shi zuwa ga Abdullahi dan Abbas, har al-Hakim Ibn Abdullahi Naisaburi, al-Hakim Abu Abdullahi Naisaburi yake cewa ana abrau ila Allah min uhdati Juwaybir, ba ruwana da wannan abinda Juwaybir shine wanda ake tuhuma da hadisin, yace ba ina wato barranta, ina neman kubuta a wajen Allah daga wannan abinda Juwaybir ya kisa. Waliktihali wa ashura, da yin sa kwalli ranar ashura, wato ce ranar da wasu jahiri suke kira ranar cika ciki, wato ranar cika ciki, har ma kaga an bar wani abu na layya, naman layya a kicinsa, wato wajen jela din nan, sai a rataye ta a gida, yara na so a soya musu su ci amma an ƙi soyawa, wai sai ranar cika ciki. To cika cikin nan ba abu ne mai kyau ba, ba a ce ranar ka cika ciki ba, ranar ta aka kai azumi ma, wanda aka ce azumi ya kuma ce cika ciki. To karanta waɗannan hadisai da mutanen mu suka zanci hadisai ne, kamar annabi din ya faɗa, har ana cewa ma annabi ya ce wanda ya yalwatawa iyalansa a wannan rana Ubangiji zai yalwata masa arzikinsa tsawon shekara. To kuma mu mutanen mu duk inda aka ce za a yalwata maka arzikinka shikenan, kuma sai ka karkata gurin ba tare da bincike ka ji abin da aka faɗa din haka yake ko ba haka yake ba. Da haka ganin kamar hadisi ne sai sai aka karkata, wanda kuma hadisi ne na ainihin waɗanda suke gaba da Ahlul Baiti. Da haka sunna sai ba su yadda da duka ɓangaren biyu ba, ba su yadda da maganar bikin ranar Husainiya ba, ba su kuma yadda da cika ciki ba. Saboda haka abinda annabi ya ce a yi shi ne a yi azumi. Shine Ibn Taymiyyah ya ce walakin alladhi sabata an annabi sallallahu alaihi wasallama annahu sama yawm ashura, annabi yayi azumin ranar ashura, bai kuma alakanta azumin sa da ranar ashura ba da kashe Husaini. Ya kamata a fahimci wannan dan kada wani ya zo ce to ai annabi ba yayi ashura saboda ya san a lokacin za a kashe Husaini, a'a ya zo ya samu mutanen abinda Yahudawa a Madina suna azumin wannan ranar a lokacin ba a farlanta azumin Ramadan ba. Da ya zo ya ga suna yin wannan azumin ya tambaye su ya ce da su ma hazal yawmin ladhi tasumuna, wace rana ce wannan da kuke azumta? Sai suka ce haza yawmun azim anjallahu fihi Musa wa qaumuhu, wannan babbar rana ce a ciki Allah ya tsirar da annabi Musa da mutanansa, wa gharraqa fir'auna wa qaumuhu, ya nutsar da fir'auna da mutanansa, fasabahu Musa shukran, annabi Musa ya azumce shi domin godiya, fa nahnu nasumuhu, da aka mu ma muna yin azumi a wannan ranar. Sai manzo Allah ya ce fa nahnu ahqqu wa aula bi Musa minkum, min fi ku cancantar annabi Musa, da aka annabi Musa namu ne ba naku ba. Fa sabahu Rasulullah wa amara bi siyamihi, anan zabu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi muwafaqa da wani aiki na ahli kitab, ya zo ya samu ahli kitab akan wani aiki yayi muwafaqa da su akan wannan aiki. Shi yasa Ibn Taymiyyah cikin littafin sa Iqtida'u Siratal Mustaqim Mukhalafati Ashabil Jahim, littafin da ya gina shi akan batun akan matsalar sabawa waɗanda suke ba musulmi ba a cikin ayyuka, sai yake cewa ayyukan da ahlul kitabi suke yi da sunan addini ko da sunan al'ada sun kasu gida uku. Akwai wanda yake an shar'anta musu, wato an shar'anta shi a addininmu, wato addininmu ya yarda mai su ma kuma an yarda su yi, ko dai an tabbatar da cewa an yarda su yi, ko kuma a su suna yi ba a sani ba, an shara'anta musu ba, amma dai suna yi, mu kuma shari'a ta zo mana da shi. Wannan kaso na farko kenan. Kaso na biyu, wanda da an shara'anta sannan daga baya aka soke, wato an shara'anta musu amma kuma daga baya Alkur'ani ya zo ya soke wannan abun, aka ce to yanzu ba shari'a bane. Kaso na uku, wanda kwata-kwata ma ba a shara'anta shi ba, su ne suka kirkiro shi. To waɗannan ayyukan ahlul kitabi, sawa'un na addini ko na al'ada, na ibada ko na al'ada, ko wanda suke gauraye da ibada da al'ada, sun kasu gida uku, ba ta fita da kashi kaso uku din nan. Abinda mu ma an yarda shari'a ne mu yi, su ma kuma suna yi, sawa'un shari'a ce ta sa su ko ba ta sa su ba, suna da yi. Abu na biyu, wanda shari'a ce ta ce su yi amma kuma Qur'ani ya zo ya soke shi. Abu na uku, wanda daman can ba amma shari'anta musu ba, su suka kirkiro shi suke yi. To shine Ibn Taymiyyah yake cewa aikin kaso na farko, wanda shari'a ce ga duka bangare, wato shari'a ce ta duka bangarorin biyu, shari'a ce a addinin ahlul kitab, shari'a ce a musulunci, kamar sawmu ashura din nan musulunci ya zo tabbatar da shi. Don haka shari'a ce a musulunci, kuma gashi su ma suna yi, sun ce annabi Musa ya yi, kaga ya zama shari'a. Sawa'un yadda suka faɗa din haka ne ko ba haka bane, shi dai abin ya zama shari'a. Annabi ya tabbatar da magana cewa a cikinsa ne aka tsirar da annabi Musa alaihi salam, aka kuma halaka Fir'auna da shi da mutanensa. To anan, duk da an shari'anta mana, amma ana so mu saba musu wajen kaifiya. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ya sai ya ce mu yi azumin tasu'a, mu hada da ashura, wato mu yi tara mu yi goma, dan ya zama akwai sabawa da yadda su suke yi. Annabi yana son saba wa ahlul kitab, ce mu yi tara mu yi goma, a yace la in ishtu ila qabil la sumanna tati, kamar yadda a sallah aka shar'anta mana wasu abubuwa a sallah wanda su ba sa yi, kamar fadar amin ba sa fada, aka ce mu karanta fatiha mu ce amin, kamar sallah da takalmi su ba sa yi, haramun ne, mu aka shar'anta mana abubuwa da yawa, aka shar'anta mana mu yi dan mu samu saba musu a cikin asalin sallah. Haka nan a cikin azumi, yadda suke azumi ba haka muke azumi ba, duk da cewa an shar'anta musu azumi mu ma an shar'anta mana, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum, amma aka sassaba yadda za mu yi azumin ya zama ya saba da nasu. Su azumin su ba sahur, mu kuma azumin mu da sahur, su azumin su ba gaggauta buɗe baki sai duhu yayi, mu kuma aka ce mu saba musu mu gaggauta buɗe baki mu jinkirta sahur. Kaga duk waɗannan abubuwa ne da an shar'anta, amma kuma mu an nemi mu saba musu a wajen wannan. Sai wanda kaso na biyu, wanda an shar'anta musu amma daga baya aka soke gaba ɗaya, kamar hana aiki ran asabar. Hana aiki ran asabar, kaga shari'a a shar'ance su an hana su yin aiki ran asabar. Mu kuma da musulunci ya zo sai aka soke wannan, babu maganar shari'anta hana shari'a, kamar haramta musu wasu abubuwa na dabbobi, aka haramta musu cin kitse, mu kuma aka halatta mana mu yi amfani da kitse. To kaga shari'a su ce da farko, amma kuma musulunci ya shafe ta. To kaga anan haramun ne, haramun ne mutum ya ce zai kwaikwaye su, haramun ne mutum ya ce zai kwaikwaye su a cikin wannan abin da musulunci ya dawo ya soke shi. Sannan kaso na uku shine wanda ma kwata-kwata ba a ma shar'anta musu ba, kawai su suka ga dama suka kirkire shi, babu wani annabi da ya taba zuwa da wannan shari'a. To kaga anan ya fi muni kwarai da gaske a ce ka yi koyi da wani abin da su ma a shari'a su babu shi. To wannan shine kamar mutum ya koyi da su suna yin maulidi, to mamura mun maulidi, kaga su waye sa su, ba wanda ya sa su, kamar kirista zai maulidin annabi Isa waye sa shi, akai waye sa shi, ba wanda ya sa shi. Sai ka zo ka ce to ya za a yi shi ya girmama annabinsa, ni ba zan girmama nawa ba. Sai ka ce za ka kwaikwaye shi, a zo ana rijayya da kai kana kawo wannan hujjar. To wannan ka san gaba ɗaya ma ai haramun ne, shi ma ba a sa shi ba, ballantana ka yi koyi da shi. Ko an sa shi, kai in ba a sa ka ba za ka yi koyi da shi ba. Ba za ka yi koyi da shi matuƙar kai shari'ar ka ba ta zo da wannan ba. To ya kamata a fahimci wannan, wato ba wai duka wani abu wanda ahlul kitabi suka yi ba shari'a ta hana, a shari'a ta yadda kai shari'a ta yadda kai ko da kuwa da can suna yi idan har shari'a ta zo ta yi amince to kana iya kai in bata amince ba ko ta soke abin ko ko su ma ba shari'a su bace to wannan haramun ne kace za ka yi wannan abu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same su suna azumin ranar ashura suka ce a ciki Allah ya tsira da annabi Musa da mutanansa ya halaka fir'auna da mutanansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan tunda yana cewa nahnu ahqqu bi wa aula bi Musa minkum mun fi ku cancantar annabi Musa alaihi salam don haka sai ya azumin wannan ranar to zaka ga masu halatta wato taron maulidi suna yin hujja da wannan su ce to gashi saboda tuna wannan ranar annabi ya ce ai abin na farko dai su fahimci cewa abinda duk annabi ya zama shari'a abinda annabi bai yi ba da sunan addini bai zama shari'a ba man amila alaihi amala laysa alaihi amruna fa huwa rad saboda wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi shi mai shar'antawa ne yanzu da a ce wani ne ba annabi ba kama a ce Abubakar da Umar da waye sai ka ce to anan ga Abubakar da Umar yayi wani abin da annabi bai yi ba kuma ya zama shari'a to nan annabin ne da kansa shi kuma an riga an bashi shari'a abinda duk ya aikata ko ya yi umarni da shi shari'a ne saboda kaga ba za ka zo kai kiyasan kanka ba ka ce kai ma tun da yayi to kai ma kana da wannan asoratin sai kai anan kana gora kanka da manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan nan abu na biyu anan ba magana maulidin wani ake ba haihuwar wani ake magana ana magana an tsere da annabi Musa a wannan ranar an halaka fir'auna annabi yayi azumi ba wai gangami yayi taro aka yi na kasidu aka yi wake-wake aka yi lashe-lashe da tattace-tattace ba wannan yayi ba annabi tara sahabbansa bai ce ku zo kai da aka tara mutane ne a zo a yi wasu wake-wake da abin nan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi azumin ranar litinin a cikin bayanan da yace a ciki aka haife ni saboda haka kai ma in kana so kai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama din litinin kai azumi ba sai shekara ta zagayo ba a cikin kwana 360 kai sau daya shi ma kuma wani abin da zaka yi na rakashewa da holewa ba wai azumi ba kaga anan an yi hannun riga da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi ya yi litinin kaga bai hada abin da rabiul awwal ba sai a rabiul awwal cewa lanar litinin aka tambaye shi yace fihi wulidtu fihi udun a ciki aka haife ni a ciki aka aiko ni saboda ka in kana so ka yi koyi da shi ka je ka kira shi ma maulidi amma yi azumin in kana so da azumin ka na ranar litinin ka ce masa maulidi sunan ba shi ne abin dubawa ba ya dace da aikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ko bai dace ba amma ka zo kai hannun riga da annabi sallallahu alaihi wasallam a ce sai a shekara guda a sai a kwana 360 zaka tuna annabi sallallahu alaihi wasallam sau daya shi ma wani biki ne za a yi a sawa yara sababbin kaya a yi kada-kada da raye-raye da wake-wake kaga wannan ba bai dace da aiki na masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam na gaske ba to shine malai yace waru ya annahu kana fi hawadithul umam a cikin sa an ruwaito sai da ruwaya ce kawai wacce ke ta masu tarihi ba ruwaya ba ce da ta tabbata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa a cikin sa wasu manyan abubuwa sun faru a cikin al'ummomi fa min karamatil husayn annallaha ja'ala istishhadahu fihi Allah ya sanya shahadar husayn a cikin wannan rana don karrama shi wato don karrama shi gashi annabi Musa alaihi salam a cikin ta Allah madaukakin sarki ya masa wannan baiwa ta tsirar da shi daga fir'auna shi ma kuma Allah madaukakin sarki ya masa wannan baiwa ta ainihin bashi shahada a cikin wannan rana da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا يكي تشيوا كارم بياني جميد حديث ما يكي صلى الله عليه وسلم يكي تشيوا الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم yace me ake nufi da nasiha a cikin wannan hadisi yadda malamai suka yi magana nasiha ga Allah
akwai yadda ake yin ta nasiha ga manzon Allah akwai yadda ake yin ta nasiha ga littafin Allah daban yadda kuma ake nasiha ga shugabanni da kuma sauran daukakin musulmi gaba daya saboda ka nasiha ga Allah tabbatarwa da Allah haƙa sifofinsa na kwarai tabbatarwa da Allah sifofinsa da ya sifanta kansa da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da su da sanin haƙoƙinsa akan ka wannan shine nasiha ga Allah nasiha ga manzon Allah sanin haƙoƙin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama da girmama shi da yi masa da'a da barin abin da ya hana da gaskata shi cikin abin da ya bada labari da tabbatar da sunnarsa da yada ta wannan duk yana daga cikin nasiha ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama nasiha ga littafin Allah girmama shi da karanta shi da aiki da abin da ya kunsa muna da cikin nasiha ga littafin Allah nasiha ga shugabanni yi musu da'a akan abin da bai saba wa shari'a ba yi musu nasiha akan abin da ya saba wa shari'a da gaya musu gaskiya yadda ta hanyar da ta dace duk wannan yana daga cikin nasiha ga shugabanni nasiha ga sauran musulmi shi nasiha kaga dan uwanka yayin da kaga yayi ba daidai ba ka ja shi kai masa nasiha cikin kalmomi masu taushi ba cikin wato kausasa maganganu ba ba kuma kai kokarin wato yin kunyata shi ba da yaga masa tuna a cikin jama'a da zamana da nasiha ce da zaka yi masa take nuna soyayya saboda haka nasiha da ta zo a cikin wannan hadisi ta kunshi dukkan rayuwar musulmi gaba daya tun daga tauhidi har zamantakewa ta tsakanin mutum da mutum shi yasa annabi yace addinun nasiha kaga kenan babu wani abu da aka bari na addini face ya shiga karkashin wannan magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa idan wani babban mutum ya mutu akan yi sanarwa a radio ko a television kuma akan lissafo mukaman shi mamacin shin yin haka ya halatta da yawa daga cikin malamai suna ambaton wannan cikin na'ayul al-muharram wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana na'ayul bayyi shine watsa labarin mutuwa annabi ya hana wannan cikin hadisi da yawa da suka zo akan wannan malamai sun yi ta bayanai wajen fadar meye wani irin labari ne aka yadda a bayar wani irin na'ayu ne aka yadda a yi za mu ga a hadisi ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam na'a an-najashi na'a kaga ya bada labarin mutuwar najashi to kuma a wasu hadisi naha an-na'i annabi ya hana bada labarin mutuwa to haka malamai suke hada tsakanin aikinsa da kuma abin da ya faɗa na hani cewa an yadda a bada labarin mutuwa wato ga waɗanda ake so don a haɗu a samu waɗanda za su yi masa jana'iza su kai shi makwancinsa wato a sanar da iya waɗanda aka san za a buƙace su kuma a samu alal aƙalla sahu uku da ake so a samu ta hanyar wannan amma abin da ya wuce haka to bai halatta ba abin da ya wuce buƙata to wannan ya shiga cikin annabiyul muharram da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yasa za ka ga a cikin ahkamul janaiz na Sheikh Nasiruddin Albani duk ya kawo waɗannan maganganu na malamai wanda suka yi bisa doran waɗannan hadisai cewa bai dace ba bai dace irin wannan ba shi yasa shi yana daga cikin wasiyoyin da shi mai ahkamul janaiz shi Nasiruddin Albani ya bari a cikin abin nan a cikin wasiyarsa da ya bari yana cewa idan ya rasu kada a yada labarin a sanar da makota da yan uwa na kurkusa a zo a yi masa jana'iza saboda kada a shiga cikin abin da shari'a ta hana kaga anan ba batun akai radio ko akai jarida ko a tallata iya waɗanda suka abin nan a sanar da su ce amma duk da haka da yake Allah ya zuba masa wato kabuli duk da ba a yi na'ayu din ba ya akai labarin sai fantsama irin mutanen da suka raka gawarsa ana faɗar cewa dubin nai ne tare da cewa an tabbaka wannan wasiyar da ya faɗa cikin wasiyarsa akwai a gaggauta kai shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa ana san yana daga cikin haƙƙin mamaci mumini a gaggauta kai shi to duk da an yi wannan amma mutane sun cika to wanda Allah madaukakin sarki ya so ya tara masa jama'a ba ma sai an yi na'ayun ba Allah da ikonsa da hanyar da ya ga dama sai ka ga jama'a sun taru. Saboda haka ba wai birgewa bane wannan. Ba wai birgewa bane. In bayan an yi jana'izar mutum ne an kai shi kabarin sa dan dai kuma a sanar mutane su san cewa wani Allah ya masa rasuwa wannan ba wani abu. Bayan an riga an yi abin nan. Ba da labarin kamar zo karatu a ce wannan wani ya Allah ya masa rasuwa ai masa addu'a wannan ba komai bane. Amma lokacin da ya rasu din domin a jahiliya sukan yi alfahari da wannan da'ayi to musulunci da yazo sai ya hana saboda haka abin sai ka ga wasu wurare har jinkirta jana'izar ake wai saboda labarin ya isa ko ina ko ka ji wani yana rigima wai ya ba a sanar da su ba wanda kuma ba sharadi bane in an yi rasuwa nan take kowa sai ya sani in ya sani ta wata hanyar da ba a tsara ta ba shi kenan ba komai amma a tsara wai hanyar da za a isar har ma ta kaga cewa wai ana san jaridun da za su fito gobe su fito da labarin sai a jinkirta jana'izar sai an buga a jarida a cikin jarida kuma a ce a yau karfe kaza za a yi jana'izar kaga wannan duk an saba wa musulunci a wannan aka duba littafin Nailul Awfar a kitabul jana'iz ya yi doguwar magana akan wannan matsala din wanda yace idan na dauki harami ko haramar hajji a cikin jirgi na sa irami dan kaucewa yin harama a Jidda to daga isa Jidda sai aka ce za a wuce Madina ni kuma na riga na yi harama a baya to ya zan yi shikenan harbaka ba a warware ta kuma shi abinda zai sa ka warware ta shine in ka gama umaraka in mai tabattu'i ne ko ka gama hajjin ka in mai ifradi ne ba aka ce to tunda yanzu za a fita Madina ba shikenan na dawo kamar kowa a in ka dauki haraman nan sai ka sauke ta saboda haka sai kai hakuri ka san cewa cikin ibada kake wanda yake cikin ibada yana cikin lada sai kai hakuri ka abin nan galibi akan sani ga masu bibiyar abubuwa akan san cewa yanzu an rufe hanyar Madina galibi akan samu wannan labarin amma wanda yake can kauye kaga ai ba zai sani ba amma dai wanda yake wayayye yana bibiyar abubuwa radio kullun ana fadar ne alhazai suke ciki zaka ji cewa an sanar ana sanarwa akan ce ranar kaza za a rufe tun kafin ranar ma ta zo sai a ce maka 4 ga Zulkaida wato 4 ga watan Zulhijja 4 ga watan Zulhijja za a rufe hanyar zuwa Madina to da mun an riga an sani su kansu ma'aikata suna zuwa da alhazai sun san wucewa za su yi da su Makka duk da cewa akwai wayayyu yan gari waɗanda su an kai su za su zame su hau jirgi su tafi tunda ana rufe hanyar ƙasa ne da ita ce ta Yakubayi kowa zai iya binta amma hanyar sama ba kowa ma ya san yadda zai je iyako da yanki tikiti ba kuma ya zai yi watakila ma baya jin larabci ya zai ce mai sunan tikiti da larabci ya zai yi bukin waye saboda haka da ya kure ya cigiya shi ya shiga rububi to amma wasu wayayyu da suke nuna yan garanci to za su zagaye sun san hanyar da za su bi su je su yanki tikiti wannan ba a rufe ta saboda ba masu binta ba yawa dan ba a so ne a je a cushe a Madina din gidaddaji sun cika abubuwa sun yi ana so a kada mutane zuwa Makka saboda haka in har ka riga ka yi harama saboda ka san kana tawakkuin cewa za a wuce da ku abin nan dan kun makara ku ne jiragen karshe sai kuma wani canji ya samu aka ce za a tafi shikenan sai ka kore da ihramin ka kai ta fama Allah ya baka lada mace ce idan ta samu ciki sai rashin lafiya tayi ta samun ta to shine yanzu tana da ciki to ko ta iya shan magani dan kada ta haihu ko koya za ta yi to ban sani ba ta iya shan magani ta barar da cikin yake nufi ko ko za iya shan magani nan gaba in dai ta barar da ciki ne bai halatta ba ta yi hakuri tunda har ta yi sake ta samu cikin sai ta yi hakuri har Allah ya sauke ta lafiya sai ta addu'a idan kuma yana nufin za ta iya tsara tazarar haihuwar ta wannan mun sha faɗa cewa wannan babu laifi ta tsara tazarar haihuwa daga haihuwa zuwa haihuwa shekara biyu shekara uku wannan duk ba wani abu abinda aka hana shine ta yi yadda haihuwar gaba ɗaya za ta dakata kuma ba tare da larurar da za ta sa haka ba akwai larurar da za ta sa haka idan mace misali ana an ga cewa a wajen haihuwa tana shan wahalar da kyar take haihuwa ce in ta sake yin ciki ana tsoron wannan ya zama ajalinta saboda irin ganin yadda ta yi ko kuma irin waɗanda ake wa CS an yi ɗaya an yi biyu an yi uku an yi hudu ce duk inda za a yanka a cikin an yanka to haka yanzu sai dai in yanka yanka za a yi to kuma ba a ba ta haka to sai a ce to shikenan wannan ta hakura da haihuwa saboda zai zama kuma hadari a rayuwarta to in akwai wannan za a iya dakatar da haihuwar gaba daya amma in ba wannan kawai saboda boko ko su ba sa san gidansu yanzu yayi kazanta ba a san yara da yawa za su lalata gida ko kuma a'a kudin makarantar su saboda haka kwaya biyu ko uku kawai ake so a gani daga su kuma shikenan an kulle kofa to wannan haramun ne an koma jahiliya wannan bai halatta ba wanda yace yana son karin bayani akan hadisin inna lil qabri dhaqfa law naja minha ahad la naja minha sa'd ibn mu'az wannan hadisi yana nuna falalar sa'd ibn mu'az sayyidul aus wanda yayi shahada a ghazwatul khandaq ko ghazwatul ahzab aka harbe shi ya rasu yayi shahada a dalilin wannan harbin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin falalarsa da manaqibinsa da yake faɗa yace inna lil qabri dhamma wato kabari yana matsar dukkan wani da za a kai shi cikin sa launa jaminha ahad da akwai wanda zai tsira daga wannan matsar lana jaminha sa'd ibn mu'az da sa'd shi zai tsira wato kaga kenan ba wanda zai tsira wannan wani jarraba ce ubangiji yake yi wa dukkan wani mamaci a cikin kabari mutumin da ihtazza arshur rahman li mautihi al'arshin ubangiji sai da ya girgiza saboda mutuwarsa amma duk da haka nabi ya ce sai ya ji wannan matsar daga baya kuma a yalwata masa kabarinsa waɗannan su ne tambayoyin da suka zo hannu da fatan abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi. Thank you.